الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا يوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا يمتي نرانا الجمعة يومنا شاه لغوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو لياد لليه لود أربعين دقو wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul hajji muna kan fadar Allah subhanahu wataala man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah kamar da muka saba kafin mu shiga karatu mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi wannan yana tambaya cewa yakan ji a wasu masallatai sukan kira sallah sau biyu sukan kira wa sallah ɗaya su wato kiran sallah sau biyu kuma ba asubahi ba yana sai ya san hukuncin haka to ban sani ba ko anan ne ake haka amma dai duk masallatai ya akan kirawo sallar asubahi ne sau biyu kadai amma sauran salloli duk sau ɗaya ake kiransu sallah azhar sau ɗaya ake yi sallah la'asar sau ɗaya ake kiran sallarta haka nan magriba haka isha'i asuba ita kadai ce ake kiran sallah ta sau biyu wannan ita ce sunna gaba sabanin wannan kuma bid'a ne ba sunna ba ce wannan yana tambaya ne dangane da yayi mafarki sai kuma ya tashi sai ya ga koma zi da koma ni a jikin tufafinsa to yana son ya san waɗannan tufafin zai ci gaba da sallah da su haka ko ko yaya to abu ne sananne cewa ana tsaftace tufafi idan za a yi sallah ana son tsaftar tufa maziyi wannan bil ijma da ijma'in malamai cewa maziyi najasa ne saboda in ya taba tufafi dole a wanke gurin kafin a yi sallah da wannan tufar shi ma bani a wajen da yawa daga cikin malamai suna ganin najasa ne idan ya taba tufa dole a kawar da shi kafin a yi ibada a cikin wannan tufar wasu daga cikin malamai suna ganin cewa najasa ne amma ana iya kawar da ita wannan najasar ta hanyar wankewa ko kuma kankarewa wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa najasa wani ba najasa bane saboda babu wata hujja ƙarara da ta nuna cewa najasa ne saboda haka idan ya taba kaya dan an yi sallah da wannan kayan ba cewa an yi sallah da najasa kuma wannan maganar tana da ƙarfi sosai ita ce maganar da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da wasu daga cikin malamanmu na baya-baya irin su Sheikh Al-Allama Ash-Shanqiti suka tabbatar saboda haka idan mutum ya kawar da abin shikenan ya fita daga sabani idan kuma har ya manta ya yi sallah da ita to ba cewa sallarsa ta lalace saboda rashin karfar hujjar da za ta nuna sallar ta lalace a haka wannan kuma yana tambayar cewa shin mumini zai ga ubangiji a filin kiyama ne ko sai ya shiga aljanna muminai za su ga ubangiji a filin mahshar a filin alkiyama kuma za su gan shi aljanna duka nassoshi sun tabbatar da wannan hadisin da yake cikin sahihain hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hal tudaruna innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr hal tudaruna fi ru'yatihi za ku ga ubangijinku a fili kamar yadda kuke ganin farin wata daren 14 shin kuna cutuwa a tsakaninku wajen ganin sa wato kuna turbutsetse ne a tsakaninku dan ku ga wata daren 14 to haka nan za ku ga ubangijinku hadisi ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala zai sa yi shela a filin mahshar ranar gobe kiyama cewa kowa ya bi abin da yake bautawa masu bautar rana su bi rana masu bautar wata su bauta su bi wata masu bautar gumaka kowa zai bi abin da yake bautawa sai mu'minai ne kadai za su yi saura da munafukan cikin su to shine ubangiji zai zo musu a surarsa da suka san shi da ita to sannan sai su bi shi النبي صلى الله عليه وسلم إن أتى ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجما بعد ذلك تكنكو فاتي أي مغانا دا أبنجي سي أي مغانا دا أبنجي سباب الأن تواتو تافن تتكانو سلش ذاك نسوشي سنونا ومن إذا سقى الله سبحانه وتعالى أفيلن فرفاجي القيامة تنقباني حسابي haka nan za su ganshi lokacin da suka shiga aljanna kamar yanda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bayan in aljanna sun shiga aljanna za a ce da su wato shin kuna buƙatar ƙari sai ubangiji alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar ya ubangiji wani ƙari ko muke nema ashe ba ka haska ka fuskokinmu ba shi ba ka shigar da mu aljanna ba shi ba ka tsirar da mu daga wuta ba sai Allah subhanahu wataala sai yayi musu shamaki babu abin da za a ba su a wannan ranar kamar yadda manzo yake cewa fa ma utu shay'an ahabba ilaihim min ru'yati rabbihim min an-nazari ila rabbihim babu wani abu da za a ba su a wannan ranar kamar yadda kamar kallon ubangijinsu wato duban ubangijinsu ranar gobe kiyama saboda haka mu'minai za su ganshi a farfajiyar alkiyama kuma za su ganshi bayan sun shiga aljanna Allah ya sa mu dace wannan kuma tana tambaya akan halaccin miji da mata su sanya karatun alqur'ani su bar shi a kunne su kuma suna kwanci wato kwanciya ta aure wannan bai dace ba alqur'ani ana son a tsaya a saurare shi in ka sa shi a radio ko ka kunna waya to zanto saurara zaka yi ba kawai ka kunna waya ba kuma ka shagalta da wani abu daban naka na radin kanka wannan babu girmamawa a ciki babu girmama alqur'ani Allah yana cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda duk ya girmama abubuwan bauta na ubangiji alamomin bauta na ubangiji daga ciki akwai alqur'ani Allah ya ce yana daga cikin takawar zuciya man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wanda duk zai girmama ababan alfarma na Allah subhanahu wataala to wannan yana da wannan alkhairi ne gare shi don haka baya daga cikin girmamawa a kunna alqur'ani kuma a tafi ana wata harkar daban ba sauraron sa ba wannan baya dacewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
الله سبحانه وتعالى ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah wanda duk yake tsammanin cewa ubangiji ba zai taimaka masa ba fi dunya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila as-sama to ya hau sama da igiya thumma liyaqta sannan ya yanki ta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz sai ya duba yaga shin mugun tanadin sa mugun shirin sa zai tafiyar da abin da yake fusata shi wannan aya jiya muka fara tafsirin ta da muka ce wasu daga cikin malamai sun ce damirin da yake cewa damirin da Allah subhanahu wataala yake cewa man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu yansurahu wanda duk yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba wato wanda yake tsammanin Allah ba zai taimake annabin sa ba sallallahu alaihi wa sallama yake zaton ubangiji subhanahu wataala zai tozarta shi ko ku ba zai bawa addinin sa nasara ba to ci in yana da wannan tunanin yana da wannan hasarar a cikin zuciyarsa to sai dai ya kashe kansa amma addinin Allah gaba zai yi ta yi ba zai ci baya ba Allah subhanahu wataala ya bashi wato shawarar yadda ma zai yi dan ya ga cewa ya huce haushin sa kuma ya ga cewa wannan din da zai yi abin nan da zai yi zai tafiyar da abin da yake cikin zuciyarsa na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ci nasara ba shine ya kama ya hau sama sannan ya je can kololuwa ya datsi igiyar ya fado ya halaka ko kuma ya ainihin rataye kansa ya mutu shin wannan zai tafiyar da abin da yake ji na damuwarsa in yana ganin hakan zai tafiyar masa to yayi amma dai addinin Allah ba zai tsaya ba to wasu daga cikin malamai da yawa daga cikin masu tafsiri haka suka ce ayat take nufi yansurahu ana nufin yansuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to amma daga cikin malamai akwai wadanda su kuma suna ganin cewa yansurahu din da Allah ya ce ana nufin shi wanda ake magana a kansa shi mai tsammanin wanda dai yake tsammanin cewa Allah ba zai taimake shi ba saboda kuncin da yake cikin zuciyarsa da damuwar da yake ciki yake tsammanin har yake wato yake kaiwa ga fitar da tsammanin cewa Allah ba zai taimaka masa ba to sai ya kashe kansa idan har ya zanto wato wannan ɗeba kauna din da wannan damuwa din da mummunan zato da yake wa Allah subhanahu wataala shi ne a ransa to shikenan sai ya kashe kansa to wasu daga cikin malamai sun ce wannan shine abin da ake nufi suka ce kamar Ibn Juzai a cikin tafsirin sa at-tashil yake cewa wannan tafsirin ma shi yafi dacewa akan tafsirin farko yace saboda dalilai guda biyu na farko dai wannan shi yafi dacewa da abin da ya gabata na maganar wanda yake bautawa Allah akan gaba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf da Allah yace akwai waɗanda suke bautawa Allah akan gaba domin shine idan fitina wato jarraba ta same shi akan bautar Allah subhanahu wataala ya fitar da kauna har yake tsammanin ma cewa Allah subhanahu wataala ba zai bashi nasara ba ba zai taba cin nasara a cikin abin da ya sa a gaba ba ce to kaga wannan yafi dacewa da fassarar domin zai hada ayar da ta wannan ayar da ayar da ta gabata zai zama maganar ta tafi a bai daya ba tare da an shigo da wata magana wacce ba ta da alaka da ta baya ba suka ce wannan kuma abin da zai ƙara ƙarfafa ta fadar Allah subhanahu wataala a ƙarshen ayar da take gabanin wannan inna Allah yaf'alu ma yurid cewa Allah yana yin abin da ya ga dama ne komai da ka gani aikin Allah ne subhanahu wataala to dan menene zaka rika fushi da abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya zartar ya riga ya hukunta me yasa zaka yi fushi da wannan in kuma har kana zaton cewa halin da ka shiga ciki na takuruwa da fitina da jarraba Allah ba zai iya yi maka shi ba to shikenan sai ka kashe kanka suka ce wannan zai fita ayat ta tafi wato ayoyin su tafi zubi daya bai daya magana ta tafi ba tare da an samu shigo da wata magana wacce ba ita ce ake zance a kanta ba suka ce haka nan a daga cikin abin da zai tabbatar da cewa wannan lamiri yana komawa ga shi wanda yake bautawa Allah akan gaba suka ce saboda in ka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ake magana a nan yansurahu ay yansura Muhammadin sallallahu alaihi wasallama suka ce to ai babu inda aka yi maganar sa a cikin ayoyin da suka gabata babu su ba inda sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabata don haka mayar da lamiri zuwa ga wani wanda ba ambace shi ba a cikin zance wani abu ne wanda yake ba a cika yin sa ba a cikin tsarin zubin magana, amma a mayar da lamiri zuwa ga wani wanda ake magana a kansa, to wannan shine aka fi samu a cikin zance. Saboda haka kaga an yi magana ne akan wanda yake tsammani, wato wanda yake bautawa Allah akan gaba, yake bautawa Allah da tararrabi da tababa da kokonto, kansa ake magana. Suka ce to ya kamata a ce maganar ita ce aka ci gaba da yi, tunda shi da ya shiga cikin wata matsala, wannan matsala da ya shiga sai ya rika munanawa Allah zato, har ya rika ganin cewa Ubangiji ba zai kawo masa tallafi da tanyi ba. To sai ya ga masa to shikenan, in har ya kai ga wannan matsayi, saboda haka yana cike da fushi da damuwa, to ya kashe kansa in yana ga wannan ita ce mafita. Suka ce wannan zai fi akan a ce ana mayar da damiri ne zuwa ga wani wanda ba ambata ba. Amma al'alamatu shankiti, wanda shi yana da ra'ayi na farko na cewa ana magana ne akan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yace wannan maganar tasu ta biyu ba haka take ba, duk da ba a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama karara a cikin ayar ba, to amma ayar da ta gabata ai ta yi ishara zuwa ga ambatan annabi din sallallahu alaihi wasallama, domin Allah cewa inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati, Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai, yana shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar, inna Allah yaf'alu ma yurid. Yace to in aka yi maganar imani, ana maganar imani da Allah ne da imani da annabi sallallahu alaihi wasallama, don haka kaga maganar sa ta zo, duk da ba ambaci sunan shi ba, amma tunda aka yi maganar imani to maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo. Haka nan da Allah subhanahu wataala ya yi maganar wancan da yake bautawa Allah akan gaba, Allah subhanahu wataala ya ce fa in asabahu khairun nutma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, idan fitina ta same shi, jarraba ta same shi, yana juyawa akan fuskarsa. Juyawa akan fuska shine barin addini. In aka ce ya bar addini, addinin wa ake magana? Addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi? Saboda haka koda ba ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, to maganganun da aka yi sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nan ciki. Ibn Ashur alaihi rahmatullah yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan ma'ana ta biyu na cewa ana magana ne akan wancan da yake bautawa Allah akan gaba. Shi ne Allah yake cewa to in har yana kaiwa ga wani yanki, wani yanayi na fitar da tsammani na munanawa Allah zato, to ya kashe kansa. Yace kamar Ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan magana ce don ta zama dajiya akan waccan magana da ya fara da ita, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Yace wato waɗannan, wato wannan kungiya ta waɗannan mutane da suke bautawa Allah akan gaba, waɗanda Allah subhanahu wataala ya bada labari da akan su cewa khasirar duniya wal akhira, cewa sun yi asarar duniya da lahira, su ne waɗanda suke zaton cewa Allah subhanahu wataala ba zai ba su nasara a duniya da lahira ba, matukar dai sun ci gaba da zama a musulunci. Wato suna ganin cewa tunda har suka fara ganin irin waɗannan abubuwa da ba su yi musu daɗi ba, to in suka ci gaba da zama a matsayin su na musulmi, to ba za su samu nasara a nan duniya ba, ba za su samu nasara a lahira ba. Ba za su samu nasara a nan duniya ba, saboda suna ganin har yanzu nasarar ba ta zo ba. Gashi har yanzu an tsangwame su, ana kyarar su, ana nuna musu tsana, ana cutar da su, kuma gashi har yanzu Allah bai ba su nasarar ba. Saboda haka suka fitar da tsammani cewa a nan dai duniya ba za su yi nasara ba, a lahira kuma saboda ba su yi imani da tashi alkiyama ba, saboda daman imanin bai je har zuciya ba, imanin da suka yi da fatar baki amma ba daga zuci ba. Saboda haka ne Ubangiji subhanahu wataala ya alakanta nasarar a nan a cikin wannan aya da cewa fid duniya wal akhira, a duniya da lahira, kamar yadda a can baya ce khasirar duniya wal akhira, ya yi asarar duniya da lahira. To haka nan wanda yake tsammanin Ubangiji ba zai bashi nasara ba a nan duniya, ba zai bashi nasara ba a lahira, to kaga a nan ayoyin za su tafi bai ɗaya a yadda shi Ibn Ashir yake nunawa. Kamar yadda a can aka yi maganar waɗannan da suke barin Allah subhanahu wataala saboda sun shiga takuruwa, sun yi asarar duniya da lahira, to nan ma sai aka yi maganar cewa suna fitar da tsammani daga samun taimakon Allah a duniya da lahira. Saboda a nan duniya suna ganin inda Allah zai taimaka musu da ya taimaka musu da ba a zo har yanzu ba. Hakanan a lahira suna ganin ba ma lahirar tunda ba sa ba su yadda cewa akwai ranar sakamako ba. Shi Ibn Ashur yana cewa wannan tafsirin na biyu har ila yau salan zubin ayoyin zai ƙara tabbatar da shi, domin da wata magana ce ake yi sabuwa, to da sai a yi adafi da wau maimakon a kawo ta babu adafi da wau. Man kana yadhunnu an lan yansur, ba a ce wa man kana ba, wanda wawun din tana nufin a nuna maka wata magana za a zuba sabuwa, to amma sai ba a kawo ba wanda yake nuna maka cewa har yanzu maganar farko ba ta ƙare ba. Sannan kuma ba a yi salo irin wanda aka yi ayoyin baya can da ake magana akan kafirai, cewa minan nasi man yujadilu fillah, nan ma kuma da aka tashi maganar munafikai sai aka ce wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, to nan ma ba a zo an ce wa minan nasi man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah ba. Saboda haka sai ya zanto ba a kawo wani salo da yake nuna wasu wata magana ce daban ake yi ba. Saboda haka yake cewa duka wannan dalilai ne da suke nuna cewa maganar sabi ɗaya ce, duk ana magana ne akan wancan da yake zaton cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ba zai bashi nasara ba, shi ya sa ma wato matukar yana nan kan addininsa na musulunci ba zai ci nasara ba. Saboda haka ne yake komawa ga addininsa na farko. To babu shakka duka waɗannan ma'anoni za su iya dunkulewa su zama abu ɗaya, domin shi wancan da yake wato bauta wa Allah akan gaba, wato yana ganin cewa idan abu mai daɗi ya same shi alama ce da take nuna cewa wannan addinin da ya kama mai kyau ne, idan kuma ya shiga cikin takuruwa alama ce da take nuna cewa wannan addinin ba shi da kyau, sai ya koma addininsa na farko. Daga nan sai ya sa wa zuciyarsa cewa Allah ba zai taimaki annabi ba, don haka shi ma in ya ci gaba da zama a cikin wannan addinin ba zai samu taimako ba. Saboda haka idan har Allah zai taimaki annabinsa sallallahu alaihi wasallam, kaga shi ma in yana cikin addinin taimakon zai hada da shi. To amma in ya ji cewa Allah ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to shi ma zai ga zamansa a cikin wannan addinin Allah ba zai taimake shi ba. Saboda haka kaga duka maganganun za su iya haduwa su zama abu ɗaya ne dai, wato suke wato ma'ana ɗaya dai suke bayarwa. Don haka dukkan wani wanda yake zaton cewa Allah ba zai taimaki annabinsa ba, to babu shakka wannan cutar munafici ce a cikin zuciyarsa, kuma zai yi baƙin ciki idan har ya ga cewa abin nan da yake zaton ba zai samu ba ya samu. Don haka Allah subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa to Allah zai taimaki annabin nasa, sai dai ka mutu da baƙin ciki, abin da kake zaton ba zai samu ba zai samu. Allah ce falyamdud bi sababin ila sama, ya kama igiya ya hau sama. Sabab shine alhabl, igiya da aka yi ta da ainihin igiya ta kaba ko kuma igiya ta wani tsumma ko ta karfe ko ta mamecece, duk za ta shiga karkashin sabab, ya kama igiya. To anan wasu malamai suka ce abinda ake nufi ila sama anan ai saqafu baitihi, wato je ya rataye ya sa igiya a jikin rufin gidansa, ya daura ya shaƙe kansa ya mutu, wato ya rataye kansa. Saboda haka falyaqta ay falyaqtanik, ya sa igiya a jikin saman gidansa ya rataye kansa ya mutu, ya shaƙe kansa ya mutu. Saboda haka falyaqta suka ce falyaqtanik, ana nufin ya shaƙe kansa. Don haka anan as-sama a wannan fassarar tana nufin saqaful bait, wato sama ta kusa inda yafi kusa da kai. Duk wani abin da yake samanka a larabci ana kiran shi sama, duk wani abin da yake ya'luka kullu ma fawqaka fa huwa sama, kullu ma ya'luka fa huwa sama, duk abin da yake sama da kai to sunan shi sama da larabci. Saboda samar rufin gidansa ya sa igiya a jiki, ya juya ya binnan ya nade wuyansa da wannan igiya, sannan kuma ya suntumo ya kashe kansa ya shaki kansa. Wato wannan duk ba zai hana Allah subhanahu wata'ala ya taimaka wa addininsa ba. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce kamar As-Sa'idi ya fassara sama din da as-sama'ul ma'rufa, wannan sama da muke gani inda rana take da wata da sauransu, haka ya fassara sama din. Yace ma'anar ayar shine Allah subhanahu wata'ala yana kiran wanda yake gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana shelanta masa, yana gaya masa ya kai wannan da kake fada da addinin Allah kake kokarin ya zaka bici hasken addinin Allah, saboda jahilcin ka kake zaton cewa wannan kokarin naka ma zai amfane ka. To ka sani duk irin fafutukar da zaka yi da wahalar da zaka sha da hanyar duk da zaka bi na kaga cewa ka cimma nasara, ba za ka cimma nasara wajen yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kaidi ba ko addininsa ba. Wannan abin da kake ganin yana ana ta samu na ci gaban addini, sai dai abin da ya ci gaba, ba za ka ga ci bayansa ba, kuma fushin dan naka da damuwarka ta ganin addini yana ci gaba ba za ta tsaya ba, ba za ta kare, ba za ta ci gaba ne. Saboda haka ga shawara, idan har kana ganin akwai yadda za a yi ka iya toshe wannan nasara da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addininsa suke samu, to kamar ana ce masa ga shawara. Shawarar da ake baka shine ka samu igiya, ka kama ka yi matattakala da ita har zuwa can sama, inda nasarar da take zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam take zuwa, ka toshe kofofin nasarar gaba daya, ka yanke wannan tsofaffin nasarar ka rufe su, idan to nasarar ta daina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Idan har zaka iya yin haka, to kai ka ga cewa shin wannan zai tafiyar da fushinka da damuwarka da kake da ita ko kuwa a'a. In ko ba zaka iya yin haka ba, to sai dai kai hakura wannan nasara da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da addininsa suke samu, to za su ci gaba, babu abin da zai tsaya musu. Saboda haka shi anan sai dai abin da yake cewa kamar ana gaya masa ne a ce da shi ya yi wani abu abinda ya san cewa ba zai iya yi ba, don haka duk abinda aka yi ta'liqinsa da mustahil, to ana nufin abu ne ba zai yiwu ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin cewa kafirai ba za su shiga aljanna ba, hatta ya rija jamalu fi sammil khiyat, har sai idan raƙumi zai iya wucewa ta kafar allura, ita za ka iya sa raƙumi ya wuce ta ƙofar allura, ba zai yiwu ba, to kenan ba za su shiga aljanna ba. To duk abin da aka alakanta shi da wani abin da ba zai yiwu ba, so ake gaya maka cewa abin nan ba zai yiwu ba ka hakura. Kamar inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kada ku rika zagin sahabbaina, na rantsi da wanda raina yake a hannunsa, da a ce ɗayanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari, ba zai samu ladan mudu ɗaya da ɗayansu zai ciyar ba ko ma rabin mudu. To kaga anan wane ne ya mallaki kwatankwacin dutsen Uhud na zinari a duniya? Babu shi, ba mutum ba ko ƙasashe, babu wata ƙasar da ta mallaki kwatankwacin dutsen Uhud na zinari. To saboda haka a ce da kai in ka iya ciyar da dutsen Uhud na zinari, ba za ka samu ladan mudu ɗaya da sahabin Annabi ya ciyar fi sabilillahi ba, kai ba ma za ka samu ladan rabin mudu da ya bayar ba. To ka ga nan ana so a ce da kai kawai ka fitar da ƙauna, ka fitar da rai, ba za ka taɓa yin wani aikin da za ka cimma wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba, ballantana ka yi wani aiki na har ka fi shi. In kuma kana so ka gwada, to samu dutsen Uhud ka ciyar fi sabilillahi, to wataƙila ka samu rabin mudu da ya bayar. To Annabi ya ce ba ma za ka samu wannan ɗin ba. To wannan shi ne, kamar nan shi ma ana gaya masa wani abu ya sa igiya ya tama ya kakkama ya je can sama, duk inda nasarar take tahowa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuttushe ta ya lilliƙe ta, ya zanto nasarar ta daina zuwa, ya ga cewa shin fushinsa zai kwanta, zai je da jin wannan damuwar ta ransa. Wato wannan shawara ce ake ba shi, in yana ganin zai gwada, to ya gwada. Saboda haka kamar da yadda Allah ya ce qul mutu bi ghaizikum inna Allaha alimun bi dhati sudur, ku dai mutu da bakin cikin ku, wato addinin Allah zai ci gaba, babu kuma abinda zai sa shi ya ci baya. Don haka wannan bishara ce, alkawari ne da Allah subhanahu wataala yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokaci, yake wa al'ummar duniya duka, na cewa addinin nan nasa ba wani ne gatansa ba, shi ne gatansa. Sau haka duk irin yadda za a haɗu a kansa na a yaƙe shi, na a ga an kawar da shi ko an disa shi, to ba zai disa shi ba, ba kuma zai tsaya ba, zai ci gaba da yaduwa, zai ci gaba da mamaye ko ina kamar yadda yake gani a yanzu. Babu wata al'umma, babu wani addini da ake yakarsa da dukkan abin da ake da shi na yaki kamar yadda ake yakar addinin musulunci. Yana samun matsala ba daga waje ba, ma daga cikin gida, daga 'yan gidansa ma ya kasa ciki. To amma shin wanda ya dakatar da addinin kullun gaba yake yi, in kana son labari ka je waɗanda suke rayuwa a ƙasashen Turai, su za su gaya maka, su gaya maka yadda addinin musulunci ke ta ƙara yaduwa. Babu wani addini samawi, addini samawi wato Yahudanci ko Kiristanci, da yake yaduwa kamar yadda addinin musulunci ke yaduwa, wannan da shaidar da su kansu suka bayar. To babu wani addini da yake yaduwa da haka. Wannan shi zai nuna maka cewa ba wasu mayaka bane suke yada shi, ba wani karfi bane yake yada shi, ba wata hikima da dabara ce ta suke yada shi ba, ba wata dukiya bace aka amfani da ita wajen yada shi. A'a, Ubangiji Subhanahu wataala shi yake yi wannan da kansa. Duk yadda wani ya so ya tsayar da wannan haske ba zai iya ba. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal mushrikun. Allah Subhanahu wataala ya ce shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shari'a, ya aiko da manzansa da addinin gaskiya, wato ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama bil huda, shine al-ilmun nafi', ilimi mai amfani shine al-qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa dinil haqq shine al-amalus salih, ya aiko manzansa da aiki na kwarai shine ayyuka na kwarai waɗanda Allah Subhanahu wataala ya shar'anta. Wannan addini Allah ya yi haka liyu zhirahu ala addini kulli, dan ya dora shi akan kowane irin addini, ya bashi rinjaye da nasara akan kowane addini. Allah ya ce walau karihal kafiru ko walau karihal mushrikuna, ko da mushrikai kafirai ba sa su, ba wani bane wanda za su iya karawa da shi, gaba da shi, shikenan addinin ya tsaya. Saboda haka duk sanda za su yaƙi wani mai yada addini, to bayansa sai kaga addinin ma ya ƙara yaduwa fiye da lokacin da yake da rai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya bayan ya kafa jigashigan addinin musulunci, ya riga ya asasa komai, bai bar duniya ba sai da addinin musulunci kakab ya gama cika. Babu wani abin da dan adam zai bukata na rayuwar duniya da lahira da zai same shi karkashin addinin musulunci ba. Ubangiji Subhanahu wataala sai da yayi masa wannan abin nan tabbacin cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, sai dai samu wannan tabbacin daga Allah Subhanahu wataala cewa addinin ya cika, ya cika, ya cika, babu kuma wani sauran abu da ake bukata da dan adam zai bukata a addinance ko a rayuwarsa ta dan adam, ya gazanto addinin baya da abinda zai ci akai. To sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma duniya, to daga lokacin kuma addinin sai ya rika yaduwa, yaduwa mai ban mamaki kamar gobarar daji. Cikin dan kankanin lokaci sai gashi ya mamaye kasashe manya-manya, ya shiga kasashen da ba a tsammani. Daular Farisawa, daular Farisa ta karye, daular Rumawa an kwace yawancin kasashen da take mulki, musamman kasashen da suke karkashin mulkinta irin su Iraki, irin su Yemen da sauransu, sai gashi dukkan su sun dawo. Haka nan afuwan daular Rumawa an kwace irin kasashen kasar Sham wanda suke karkashin mulkin su, sai gashi musulmi ba ma iya nan ba, har sun tsallaka teku, har sun danna sun shiga kasashen yamma, har ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, har irin su Cyprus ga sun danno har Afirka, su ne har kudancin Sudan da sauransu, su ne har Tunisia da sauransu, Masar gaba ɗaya, duk lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta shiga karkashin tutar addinin musulunci. Saboda haka manya-manyan kasashe da manya-manyan civilizations da ake da su na duniya a lokacin duk suka dawo karkashin musulunci. Wannan a cikin dan kankanin lokaci shugabancin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kare ba. A lokacin daular abin lokacin khilafar sayyidina Uthman, da yawa daga cikin kasashen nan musulunci ya shigo su a lokacin khilafar sayyidina Uthman. Kaga ana magana daga shekara ta 24 zuwa shekara ta 35. To Allah Subhanahu wataala ya yi wannan alkawarin, kuma yana cika alkawarinsa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yake cikin musnad imamu ahmad hadisin tamimud dari annabi yake cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar walan yatruka allah bait badarin wala wabarin illa adkhalahu allah hadha ad-din bi'izzi azizin aw bi-dhulli dhalilin izzan yu'izzu allah bihi al-islam wa dhullan yudhillu bihi al-kufra annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na rantsi da allah wannan al'amari yana nufin musulunci sai ya kai inda dare da rana suka kai akwai inda ba dare ba rana babu ma balagha al-layl wa an-nahar inda dare da yini suka je sai wani addini ya je Allah ba zai bar wani gida a birni ko a ƙauye ba face ya shigar da wannan addini a cikin sa wato babu cikin wata al'umma da ba za a samu urkushin wannan addini ba bi izzi azizin da mutuncin mai mutunci aw bi zulli zalilin ko da kaskancin mai kaskanci wato da mutunci ko da kaskanci sai Allah ya shigar da wannan addinin izzan yu'izzu Allah bihi al-islam izzar da Allah yake daukaka musulunci da ita da kuma kaskanci da Allah subhanahu wataala yake kaskanta kafirci da ita saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana nuna ma wanda yake cike da haushi yake cike da fishi akan abin da Allah subhanahu wataala yake ba wa musulunci na nasara to sai dai ya mutu da fushinsa Allah subhanahu wataala ba zai daina ba wa musulunci nasara ba koda ko musulmin sun tabarbare sun lalace sun balbalci addinin musulunci shi a karan kansa yana da wato zatiyyud daf'i ne shi a karan kansa mai tura kansa ne baya buƙatar sai da masu turi ko da su inda su sun yi kansu suka yi wasu za su amfana idan ba su yi ba ma shi dai zai ci gaba domin addinin na Allah ne ba na wani bane saboda haka mu musulmi tashi za mu yi mu yi wa kanmu gata amma mu sani cewa abinda muke yi wa addinin Allah ba wai muna yi wa Allah subhanahu wataala bane domin shi amfaninsa ko amfanin manzansa amfaninmu ne mu domin a nan ne za mu samu izzar bi izzi azizin aw bi dhulli dhalil muna da izza in muna rike da shi in ko muka sake shi to shi zai ci gaba da tafiya mu kuma ci gaba da zama a cikin kaskanci saboda haka shi musulunci ya'lu wa la yu'la alai ko yaushe shi ne a sama ba abinda zai danne shi amma mu musulmi za mu zamo a sama in muna rike da shi muna rike da imani wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'mini Allah ya ce kakku yi bakin ciki kakku yi rauni kakku yi bakin ciki ku ne a sama amma da sharadi in kuntum mu'mini in kun kasance masu imani imani na gaskiya ba imani na fatar baki ba saboda haka shi musulunci yana nan alhamdulillah duk yadda zaka yaƙi shi zaka yaƙin naka gama shi ka gama zaka bar shi akwai wani lokaci da aka kai har ma za a cewa musuluncin gaba ɗaya an gama da shi to amma sai kaga cewa ya sake zaburowa ya kuma yi wata zaburowa wani tashi na goren zabo sai ga kuma cikin ɗan lokaci ya kuma yin nasara ya kuma mamaye duniya saboda haka abin zai yi ta tafiya wani lokaci za a yaƙe shi a yaƙe shi amma kuma duk sanda ya tashi tasowa to kuma za ka ga cewa ya taso da ƙarfinsa Allah subhanahu wataala ya ce wa kadhalika anzalnahu
ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi man yurid
Allah subhanahu wataala ya ce wa kadhalika kuma kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan alqur'ani ayatin bayyinat ayoyi ne bayyanannu wa anna allah yahdi man yurid haka nan ubangiji lalle ubangiji yana shiryar da wanda yayi nufin shiryar da shi wato allah subhanahu wataala yana cewa kamar yadda muka bayyana muku ayoyin da suka gabata muka yi muku bayanin su filla filla to kamar haka ne anzalnahu muka saukar da shi wannan alqur'anin gaba ɗayansa a matsayinsa na ayatin bayyinat wato ayoyi waɗanda suke bayyanannu a fili babu wani abin da yake wato a duƙunƙune ko wani abin da yake da wahalar fahimta wuyatta ka so ka fahimta in ka so ka fahimta za ka fahimta amma bai zo da wani saƙo wanda za a yi ta gaya maka shi ka kasa ganewa ba, babu shi alqur'ani, ayatin ne bayyinat. Allah subhanahu wataala yana shiryar da wanda ya ga dama, wanda Allah subhanahu wataala ya so shiryar da shi da alqur'ani, sai kaga ya shiryar da shi. Wanda kaga bai shiryu ba, to ubangiji subhanahu wataala bai so shi da shirya ba. Haka ubangiji yake bayyana komai, kamar yanda yake cewa kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, kamar haka ne ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa domin ku shirya. Allah subhanahu wataala ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim, Allah yana muku bayanin dokokinsa, an tadillu dan kada ku bace. Allah subhanahu wataala masalin komai ne. Allah yana cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ubangiji yake cewa qad ja'akum min Allahi nurun, haqiqa wani haske ya zo muku daga Allah, wa kitabun mubin, da wani littafi wanda yake mabayyani, yahdi bihi Allahu, da shi wannan littafi, da shi wannan hasken Allah yake shiryar da wanda ya bi ridwanahu, yardar Allah, yake shiryar da shi subulal salam, hanyoyi na aminci, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, yake kuma fitar da su daga duffai zuwa ga haske, bi'iznihi, da iznin Allah, da wannan littafin, wa yahdihim ila siratin mustaqim, kuma yake shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici. Don haka ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin komai a alqur'ani dalla dalla, babu abinda ubangiji subhanahu wataala ya bar shi a dunkule ba tare da ya bayyana wa al'umma yadda yake ba. Sannan ubangiji ya ci gaba da cewa
innal ladina amanu wal ladina hadu was صابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
التي إن الذين آمنوا lallai waɗanda suka yi imani, wallazina hadu, da waɗanda suka ce mu Yahudawa ne, wasabiina, da sabi'awa, wan nasara, da nasara, wal majusa, da majusawa, wallazina ashraku, da waɗanda suka yi shirka, innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyama, lallai Allah zai raba musu gaddama ranar gobe kiyama, innallaha ala kulli shay'in shahid, lallai Allah mai ganin komai ne. A baya can ubangiji subhanahu wataala ya faɗi cewa yana shiryar da wanda ya nufi, innallaha yahdi man yurid, Allah yana shiryar da wanda ya nufin shiryar da shi. To anan ubangiji subhanahu wataala sai yake bayanin cewa to akwai waɗanda ya shiryar, akwai kuma waɗanda bai yi nufin shiryar da su ba. Tunda in aka ce innallaha yahdi man yurid, Allah yana shiryar da wanda ya yi nufi, mafhumin sa, abinda zaka fahimta ƙarƙashin wannan magana, Allah baya shiryar da wanda bai yi nufi ba, wanda bai yi nufin shiryar da shi ba, ba zai shirya ba. Ayoyin da suka gabata sun kunshi bayanin waɗanda suke taba ba dangane da karɓar musulunci, wanda wannan yasa mai tambaya zai iya yin tambaya dangane da sauran ƙungiyoyi waɗanda suke danganta kansu zuwa ga wasu addinai, to su ya matsayinsu yake, tunda can baya an faɗi wanda shi ya shiga musuluncin amma yana raba kafa, shi bai nuna ya yarda ba, shi bai nuna bai yarda ba, to akwai kuma wasu wanda su sun rike wasu addinan daban, to su yaya matsayinsu yake. Don haka ubangiji subhanahu wataala anan yake bayanin yadda al'amarin zai kasance. Ubangiji subhanahu wataala yake nuna cewa anan duniya dole ne za a ci gaba da zama tare da wasu addinai daban-daban, ba kowa bane hujjojin da ake bayarwa za su gansar da shi akan yadda musulunci gaskiya ne. Akwai wanda zai yarda, akwai wanda zai ci gaba da jayayya akan abin da yake karewa kan cewa nashi ne gaskiya, yadda Allah ya bude da maganar masu jayayya din can, da wanda yake jayayya saboda kawai yana bin wasu sun dora shi akan wata hanya, da kuma wanda yake jayayya saboda shi jagora ne yana jan wasu, da kuma wanda shi yake ta baba dangane da musulunci. da kuma mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah har suke ayyuka na ƙwarai Ubangiji ya musu alƙawarin aljanna. To duka waɗannan haka za a ci gaba da zama a tare a bayan ƙasa, ba zai yi bayan ƙasa ta wofinta gaba ɗaya daga irin waɗannan wato kashe-kashen masu addinai daban-daban ba. Akwai wanda hujja ba za ta yi masa amfani a nan ba, ba zai taɓa gamsuwa da abin da ake gaya masa shi a nan ba. To akwai ranar da za a zo Allah subhanahu wa ta'ala ya raba gardama, a bayyana wanda yake kan gaskiya da wanda yake maƙaryaci, a bayyana gaskiya da ƙarya, a gane cewa abu kaza shi ne daidai, abu kaza kuma ba gaskiya ba ne. Allah ce innal ladhina amanu, lalle waɗanda suka yi imani, ana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda suka yi imani da Allah a matsayin Ubangiji ɗaya abin bauta, babu abin bauta da gaskiya sai shi, wanda ya sifantu da sifofin kamala, wanda babu nakasa a cikin sifarsa ko guda ɗaya, ya sifantu da sifar adalci, ya sifantu da sifar rahama. Sannan suka yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiku da littattafan da ya saukar, suka yarda cewa akwai mala'iku, akwai ranar lahira, suka yarda cewa akwai aljanna da wuta, akwai hisabi, suka yarda da kaddara mai kyau da mara kyau. Waɗannan su ne muminai waɗanda suka riƙe addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shi ne su ne ummatu Muhammad. Sannan wallazina hadu, da waɗanda suka ce su Yahudawa ne, wato waɗanda suka zama Yahudawa, malamai sun yi saɓani wajen tantance daga ina aka samo sunan nan na al-Yahud. Kalmar allazina hadu suka ce ana nufin allazina tabu, waɗanda suka tuba, su ce daga faɗar Allah ne, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin maganarsu da suka ce inna hudna ilaik, ya Allah mu mun tuba zuwa gare ka. To daga nan ne aka kirawo su al-Yahud, wato waɗanda suke hadu ay tabu, wanda suka ce sun tuba sun bi annabi Musa alayhi salam. To wannan ita ce maganar Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij, daga cikin malaman tabi'ai, yana ga daga nan suka samu asali. To wasu daga cikin malamai suna cewa ta wannan kalma ta hadu da take nufin Yahudu, ko kuma dukkan wani wanda yake wato yake rike da addinin su, wanda ya rike addinin su yake bautawa Allah da addinin su. Ce wannan asalin kalma ce da aka dauko ta daga yaren Ibraniyanci, wato Larabci ya aro kalmar ne daga yaren Al-Abriya, amma asalinta a yaren Ibraniyanci Yahuz, Yahuz ne bizzal, wato ita ce Yahuza. Yahuza kuma ɗaya ne daga cikin wato gidaje guda goma sha biyu na Banu Isra'ila al-Asbat. Waɗannan guda al-Asbat ɗin guda goma sha biyu, gidaje guda goma sha biyu na Banu Isra'ila. To ɗaya daga cikin gidajen wannan ana kiransa gidan Yahuza, ɗaya daga cikin iyaye na abinnan ƙabilar Banu Isra'ila. Wannan suna na Yahuz ko Yahudu, Banu Isra'ila sun same shi ne bayan mutuwar annabi Sulaiman alaihi salam shekara ta 975 kafin haihuwar annabi Isa alaihi salam. Domin bayan rasuwar annabi Sulaiman alaihi salam, wato masarautarsa ta kasu gida biyu, ta zama gida biyu. Akwai masarautar da ɗansa shi ne Rahab'am ɗan Sulaiman yake jagoranta, yake sarauta. Ta wannan masarauta gidaje biyu ne daga cikin gidajen Banu Isra'ila goma sha biyu suke da wannan sarauta tashi, su ne gidan Yahuza da kuma gidan Binyamin, su kaɗai ne suke ƙarƙashin wannan sarauta, wato wannan sarauta ta shi wannan Rahab'am ɗan annabi Sulaiman alaihi salam. Don haka sai ake kiran wannan masarauta da cewa masarautar Yahuza, mamlakatu Yahuza masarautarsa ce, wanda babban wato headquarters su, babban birnin su shine Urushalim, shine Qudus, inda shi annabi Sulaiman alaihi salam ya rayu. Sannan ɗaya bangaren kuma aka samu wata masarauta wadda sai zama bangare na biyu, ita ce masarautar Yorba'am, wani ɗaya daga cikin kwamandojin annabi Sulaiman alaihi salam, wanda bayan wafatin annabi Sulaiman ya yi tawaye, saboda haka ya nemi kafa tashi masarautar. Kuma aka samu gidaje goma na Banu Isra'ila sun bi wannan kwamanda, sai suka kafa masarautarsu a wani gari da ake kira Samira, wanda har yanzu yana nan a Palestine. To a nan ne suka kafa masarautarsu, nan ne babban birninsu. To suna kiran sarkinsu da cewa Maliku Isra'il, shi ne sarkin Isra'ila. To sai dai wannan masarauta ta shi wannan Yorba'am, wannan babban komanda, sun yi ta ɓarna bayan wafatin Annabi Suleiman. Suka shiga ɓarna, suka fara jajjanza addinin Banu Isra'il din. Suka koma ma suna bautar gumaka, suka shigo da bautar gumaka cikin addinin nasu, irin ibadu da suka gani daga asalin mazauna gurin Kan'anawa. Domin akwai Kan'aniyun, ƙabilar Kan'anawa Larabawa ne, wanda su ne asalin mazauna birnin wato Falastin ɗin. Saboda haka su kuma maguzawa ne, bautar gumaka suke. Don haka sai suka fara aro wani abu na bautarsu, suna kawowa suna gaurayawa a cikin bautarsu ta Yahudu. Don haka wannan masarauta bata jima ba, nan da nan ta rushe, ba ta fi shekara 250 da in kai ba. Lokacin da Ashuriyon Assyrians suka zo suka yaƙe su, suka yi kace-kace da garin, suka kwashe Yahudawa wanda suke Samira, suka kai su can ƙasashen Ashur, wato can cikin ƙasar Iraq, suka mayar da su bayi. Daga nan lokacin ita wannan masarauta ta Yorba'am ta rushe, aka kawo abin nan Ashuriyun, suka zo suka zauna a garin Samira, aka zaunar da su kuma na nan Yahudawan aka mai da su Iraki, suka zama bayi a Babil. Saboda haka babu masarautar da ta yi saura sai masarautar Yahuza, wato ƙabil abin nan gidan Yahuza da Binyamin, ita ce kawai ta yi saura a Urushalim, wanda ‘ya’yan Annabi Suleiman suka ci gaba da mulki a ƙarƙashin wannan. To tun daga wannan lokacin wannan suna na Yahudu sai ya bi su. A Larabci ake cire zalun ɗin ta koma dalun, amma asali akwai za ne a lugal Ibriya ɗin. Sannan ya zanto kuma dukkan wani wanda ya rungumi addinin Annabi Musa alayhi salam, ko ya rungumi at-Taura, sai ya zanto shi ma ana kiran shi Yahudu, ko da kuwa ba daga asalin waɗannan jinsi ya fito ba, ana kiran shi Yahudu. Cewa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay. Ce wa qalatil yahudu ba ana nufin kabilar ko gidan Yahuza ba, ana nufin dukkan waɗanda suke bin wannan addini. Suka ce nasara ba akan komai suke ba, suma kuma suka ce suma nasara, suka ce Yahudu ba akan komai suke ba. Don haka akan ce fulanun tahawwada, idan ya bi shari'ar at-Taura, ya kama shari'ar at-Taura, akan ce da shi tahawwada. Sannan aka ce hada, idan ya rungumi addinin Yahudawa, akan ce da shi hada. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhi zufur. To sannan Allah ya ce wasabi'ina, sai kuma sabi'awa. Sabi'awa wannan wata al'umma ce, da daddiya al'umma ce, wannan al'umma ce da ta girmi al'ummar Yahudu da al'ummar Nasara. Al'ummar Sabi'awa, Sabi'awa iri biyu ne. Akwai Sabi'awa wanda suke suna kan tafarki totar na tauhidi da kadaita Allah. Akwai Sabi'awa wadanda suka karkace, suka koma bautar wasu taurari da wasu halittu da suke abin nan, taurari da suke cikin sama. To waɗannan duka kalmar sabi'a tana aiki, wato ana kiran su da wannan suna. Kalma ce wacce ta kunshi nau'i biyu na masu addini iri ɗaya, amma waɗannan suna kan addinin tauhidi, waɗancan kuma sun koma ga addinin bautar taurari. Wanda insha Allahu karatu na gaba, saboda lokaci yayi, za mu yi bayani akan wannan as-sabi'una ɗin, su wane ne sabi'awa, da kuma me ake nufi da as-sabi'ina a wannan aya, da kuma ayoyin da suka zo masu kama da wannan a cikin Alkur'ani. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure, Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.